الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقوص غواتن ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الأياد دري حدود 40 شدة ديدي دا hudu ga watan 6 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathul Majid wa sharhin littafin Kitabut Tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 10 daidai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta gabar fadin Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima fadin Allah ta'ala ubangijinka yayi wasiya Ubangijinka yayi umarni kada a bautata wa kowa sai shi kadai iyaye a kyautata musu ko dai ya zamto daya daga cikin iyayen naka wato daya daga cikin su ya manyanta ya kai shekarun girma a tare da kai ko kuma duka su biyin Allah ta'ala ya ce kada ka faɗi wata kalma da take nuna kosawa gare su kada kuma kai musu tsawa ka gaya musu magana ta mutuntawa ta girmamawa ta martabawa ta karamci sannan Allah ta'ala yace kuma waqfid lahumā janāḥad dhulli minar raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā ka kaskantar da kai wajen mu'amalantar su kaskantar da kai irin na rahama irin na tausayi irin na jin kai ka kuma ce Ubangiji ka ji kansu kai musu rahama kamar yanda suka rene ni ina karamin yaro Malam Mujahid ya fassara kalmar qadha da wassa kamar yanda Ubay ibn Ka'ab Abdullahi dan Mas'ud da wasunsu sun karanta da kuma Ibn Jarir daga Ibn Abbas wa qadha rabbuka yani amara ma'ana wancan qira'ar Ubay ibn Ka'ab Ibn Mas'ud ya karanta sun karanta da wa qadha rabbuka ay wa wassa rabbuka kalmar wassa da aka samu fassara ta daga Abdullahi dan Abbas shine amara Allah ta'budu illa iyya ay an ta'buduhu wahdahu duna ma siwa shine dai ma'anar la ilaha illa Allah kamar yanda bayanin yazo daga al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai inda yake cewa korewa kadai bata sa ka zama ka kadaita Allah kamar yanda tabbatarwa kadai ba a ce maka mai kadaita Allah har sai ka hada tsakanin abubuwan guda biyu ka kore ka tabbatar korewa da tabbatarwa shine ma'anar la ilaha illallah domin jumlar la ilaha illallah tana dauke da bangarori guda biyu tana dauke da bangaren annafiyu korewa tana da bangaren al-ithbatu tabbatarwa dukkan wani abin bauta ka kore shi a gaban farko ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai a gaba ta biyu shine ma'anar la ilaha illallah kuma shine abinda Allah ta'ala yayi umarni anan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya. Da haka idan mutun yana bautawa Allah amma baya fada da dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba, to bai zama mai tauhidi ba. Lalle in ka same shi gashi yana bautawa Allah amma kuma sauran masu bautawa wani ba Allah ba, baya ganin akwai matsala. Yana ganin su ma suna da damar su yaga, kowa yana da yancin yayi abin da yake so. Shi ba zai fada da duk waɗanda suke cewa bayan Allah ko wani Allah din ba, wannan bai zama mai tauhidi ba, domin yayi ithbati bai yi nafiyu ba. Kamar yanda idan mutum yayi nafiyu yayi shiru yace ba wani abun bauta, mutum ya tsaya iya nan, to har Allah madaukakin sarki ma ka kore shi. Ina fata an gane. To sai ya zamto kuma mutum yayi wato an yi baya ba zani kenan. Allah ta'ala yace kuma su kuma iyaye ya hukunta ai musu ihsani, a kyautata musu kamar yanda yayi hukunci da bauta musu shi kadai ba shi da abokin tarayya. A wani wuri Allah ta'ala yace anashkuru li walidayka ilayal masir. To ya ci gaba da kawo mana matsayin iyaye da darajarsu da bin su a hankali da hatsarin yi musu tsawa ko gaya musu magana mara dadi ko kunkuni ko wani abu mai kama da haka. Tsabar rashin kirki da rashin mutunci ya tabbata ga duk dan da yawa iyayensa tsawa ko ya gaya musu magana mara dadi, domin ya saba umarnin Allah madaukakin sarki na ainin wato wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, kuma in ya kausasa mu'amala da su ba mutumin arziki bane, domin ya saba wa fadin Allah waqtid lahumu janahad dhulli min arrahma ay tawadhi' lahumu wa qur rabbirhumuma ay fi kibarihima wa inda wafatihima kama rabbayani saghira wa qad warada fi birril walidaini ahadith kathira. Nan muka tsaya. Hadisai masu dimbin yawa sun zo game da nuna wa yaya martaba da kima da darajar iyaye da wajabcin yi wa iyaye kyautaye da kyautata musu da yi musu biyayya. Minha, daga cikin hadithan alhadithul marwiyu, akwai hadithin da aka ruwaice shi min durukin ta hanyoyi da dama, an anasin daga Anas dan Malik wa ghairihi da waninsa cikin sahabbai, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'id al-minbar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wata rana ya hau kan matattakalin minbarinsa mai albarka, qal, sai aka ji manzon Allah yace amin 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 sau uku. Faqalu ya rasulullah, sai suka ce ya ma'aikin Allah, ba mu ji sanda aka yi addu'a ba, amma mun ji ka ce amin sau daya, amin sau biyu, amin sau uku, ya ma'aikin Allah me ya faru ka ce amin? Alama amanta, wato ya rasulullah alama amanta, akan me ka ce amin? Faqal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani jibrilu, yace jibrilu alaihi salam ne yazo min. Faqala, sai yayi wata addu'a yace ya muhammad aragima amfa mri'in dhukirta indahu falam yusalli alayka faqul amin faqultu amin. Yace farko malaika jibrilu yace aragima amfun yace ya muhammad Allah ya timurmusa hancin mutumin da zukirta indahu aka ambaci sunanka ya ji kalau yake yana da damar ya ce sallallahu alaihi wa sallam, amma ya kememe ya ki maka salati. Wannan yana daga cikin wanda aka ce Allah ya turmuza hancinsa, Allah ya tabar da shi, Allah ya kifar da shi, Allah madaukakin sarki ya yi kasa kasa da shi. Ma'aiki ka ce amin, faqultu amin, na ce amin. Kaji, da aka duk sanda aka ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam, mafi karanci kenan ka ce sallallahu alaihi wa sallam. Lalle fadin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ja baki kai gum ba tare da yi masa salati ba, akwai tsoron ka fada cikin addu'ar wa'inda manzo Allah yace za a timur musu hancin su, za a yi kasa kasa da su, sun tabe, sun yi hasara, sun kife, kuma sun fasa hanci, da haka zaka iya fadawa cikin su. Da haka duk sanda kaji sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa suka ce kuskure ne ko a rubutu kasa SAW ko kuma inda larabci ne kasa sad, kuskure ne. Wannan yana daga cikin rowa wajen yi wa annabi salati, ko a rubutu in ka zo ka ce, ko da turanci ne ka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce peace be upon him, ka sa cikakke ba wani SAW, babu wannan.
an gane ko karka yi wannan kawai ka sa sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda an fada ba sinun za ba sad kawai zaka ce ba a ce annabi muhammad ka ce sad a ce me sad ka ce kana nufin sallallahu alaihi wa sallam lalle bakin marwaci ne kai ina fata an gane da haka babu wannan ka ce sallallahu alaihi wa sallam in a cikin rubutun ka sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaitu sau goma kowane suna an ka ambata yi cikakkiyar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace sallallahu alaihi wasallam kar kai wannan abbreviation din thumma qal sannan malaika jibril ya kuma ci ragima amfum ri'in Allah ya turmuza hancin mutumin da dakhala alaihi ramadan watan ramadan watan rahama watan jinkai watan yanta mutane daga wuta ya shigo thumma kharaja watan ramadan daya bayan daya dinga ficewa ya dinga tafiya ya dinga tafiya walam yughfar lahu amma mutum bai yi sallah ko karatun qur'ani ko qiyamul layli ko ciyarwa ko wani aikin alkhairi da Allah zai ce sanadiyar wannan aikin alherin ya gafarta masa ba ramadan ya shigo ba maraba da ramadan da wanda ba ramadan ba shi a wajensa ba wani canji da aka samu na ibada da ninkuwar aikin alkhairi shi a cikin watan ramadan dinsa da aka ramadan a wajensa bai da bambanci da sauran watannin musulunci da aka har ramadan ya shigo ya fita bai yi wani aiki da Allah zai gafarta masa ba wannan manzo Allah ya ce yayi asara faqul amin kace amin kace Allah ya turmuza hancinsa manzo Allah ya ce amin faqultu amin thumma qala mahallu shahid kenan sannan malaika jibril ya ce ragima amfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul janna ya maikin Allah ga addu'a kace Allah ya timurmusa hanci Allah ya kifar da mutumin da Allah madaukakin sarki ya tabar ya kunyatar ya fita sabgar mutumin da ya riski iyayensa guda biyu suna da rai ko Allah yayi masa arzikin riskar daya daga cikin iyayensa daya daga cikin yaro su tun yana yaro amma dayan ya ga girman wato ya girma ya bude ido ya ga daya daga cikin iyayensa ko uwa ko uba ko Allah ya masa arzikin ma ya girma ya bude ido din ya gansu guda biyin amma wai ga aljanna har guda biyu ga aljanna kofofin aljanna guda biyu bangaren babansa da bangaren babarsa amma har suka koma zuwa ga Allah falam yudkhilahul janna iyayensa ba su kai shi aljanna ba ma'ana bai wa iyayensa biyayyar da zai shiga aljanna ta sanadiyar wannan biyayyar ba wannan shi ma Allah ya kifar da shi Allah ya tabar da shi Allah ya fasa hancinsa faqul amin ya maiki kace amin faqultu amin nace amin kaji addu'o'i amin amin guda uku da annabi ya ambata cikin wannan hadisi ne mashhuri an sha karantar da mu shi hadisi ne wanda imam Anas ya fitar da shi wato akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da wannan hadisin da al-bazzar a cikin wato musnad din su daga sahabi Anas dan Malik ta hanyar Salama ibnu Wardan anhu sai dai Salama ibnu Wardan dinan da'ifi ne amma al-hakim abu abdullah an-naisaburi ya ruwaita wannan hadisin a cikin al-mustadrak yace kuma sahihul isnad isnadin sa sahihi ne Ibn Hibban a cikin Thiqat ya ambaci wato wannan hadithin da kuma sahihinsa aka At-Tabarani a cikin Al-Kabir Imam Al-Bukhari cikin Birrul Walidain Imam Al-Baihaqi cikin Shu'abil Iman Ad-Diya'ul Maqdisi a cikin Al-Mukhtara dukkanin su sun ruwaita wannan hadithin ta hanyar Ka'ab ibn Ujra wa rijaluhu Thiqat sanan rijal din isnad din Thiqat ne Ibn Hibban ya fitar da wannan hadithin a cikin sahihin littafinsa da kuma At-Thiqat At-Tabarani ya ce rijaluhu thiqat am Malik ibn al-Huwairis ga wata hanya daga Malik ibn al-Huwairis wa rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad haka Imam al-Bukhari a cikin littafin Al-Adab al-Mufrad ya ruwaita wannan hadisin haka Imam At-Tabarani wato a cikin Tahzib dinsa haka Ad-Darqutni cikin Al-Ifrad wa ashara ila Tirmidhi ya kuma ishara wa ashara ilayhi Tirmidhi Imam At-Tirmidhi ya ishara zuwa gare shi wa rawahu wa akhrajahu An-Nasa'i haka Imam An-Nasa'i wa Ibn As-Sunni da Ibn As-Sunni fil yawm wal layla shi ma ya ambace shi haka Ad-Diya'ul Maqdisi cikin Al-Mukhtara dukkanin su tajabi ta hanyar Jabir ibn Abdullah ga wata hanyar da Al-Bazzar da At-Tabarani suka fitar da ita daga Ammar ibn Yasir ga wata hanyar da Al-Bazzar ya fitar da ita daga Abdullahi dan Mas'ud. Imam Tabarani ma ya fitar da wata hanyar daga Abdullahi dan Abbas da Abi Zarrin. Wa akhrajahu Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban. Haka Ibn Khuzaima, Ibn Hibban sun fitar da wannan hadisin fi sahihaihi ma a cikin ingantattun littafan su ta wata hanyar daga Abi Huraira an Abi Huraira radhiyallahu an. Kuma wannan hanyar wa huwa indal Baihaqi ita ce wanda Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaci hadisin ta wannan hanyar fi da'awat mukhtasara wa inda Tirmidhi wa Ahmad. Haka ita ce ruwayar da aka samu daga Tirmidhi da Imam Ahmad. Imam Tirmidhi kuma ya ce wannan ruwaya din hasanun gharib. Haka Ad-Darqutni a cikin al-Ifrad ya fitar da shi al-Bazzar a cikin Musnad dinsa, At-Tabarani a cikin al-Kabir ta hanyar sahabi Jabir bin Samura. Haka al-Bazzar da At-Tabarani da Ibn Abi Asim sun fitar da wannan hadisin ta hanyar Abdullah ibn al-Harith ibn Juz'i az-Zabidi. Wannan duk hanyoyin hadisin ne daban-daban ya shi sa yace mana hadisin an roce ta duruk hanyoyi da yawa. Hadisi ne sahihi, an gane ko? Hadithi ne wanda Al-Bazzar kuma ya sake fitar da shi kama fi Mijma'iz Zawaid lil-Haythami, kama yanda Al-Hafiz Al-Haythami ya fitar da shi cikin Mijma'iz Zawaid mujalladi da goma shafi na 1666, hadithin Abi Huraira wa sahahu Al-Allama Al-Albani. Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Al-Mishkatul Masabi shafi na 927, da kuma At-Ta'liqur-Raghib mujalladi na 2 shafi na 283. Da haka hadithi ne wanda yake sahihi. Wa rawal Imam Ahmad ya ruwaici hadithi min hadithi Abi Huraira, daga hadithin Abi Huraira radiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ragima amfu rajulin adraka waliday aw ahaduhuma wa lam yadkhul aljanna. Yace ragima amfu, an turmuzahanci mutumin da ya riski iyayensa da ransu, aw ahaduhuma ko ya riski ɗaya daga cikin su, wa lam yadkhul aljanna, wai kuma aka wayi gari ran tashin alkiyama bai shiga aljanna ba. Ma'ana arziki ne mai girma mutum ya tashi ya bude ido da iyayensa fa. Aljanna ce cikin saukin Allah ta'ala ya sa mutum yana da rabo. Allah ka sa muna da rabo. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi na 2551, hadisin Abi Huraira. Qala al-Imad ibn Kathir. Al-Imad ibn Kathir yake cewa sahihun min hadha al-wajhi. Wannan hadisin ya inganta ta wannan fuska. Wa ana Abi Bakr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, bazan ba ku labarin manya-manyan zunubai ba. Qulna bala ya rasulullah, muka ce ka ba mu labari ya maikin Allah, wa inne ne manya-manyan zunubai. Qal manzon Allah yace al-ishraku billah, shirka da Allah, wa uququl walidain, da saba wa iyaye, wa kana muttaka'an fajalasa, manzon Allah yana kishin gida sai ya tashi ya zauna. Faqala yace ala wa qawli zur, ku saurara da ƙarya. Ala wa shahadati zur, yace ku saurara da shaidar zur, shaidar ƙarya. Fa ma zala yukarriruha, bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalmar ala wa qawli zur, ala wa shahadati zur, hatta qulna, har muka fada a cikin zuciyar mu laitahu sakat, ina ma annabi ya shiru. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaice hadisi na 2654, wa mawadhi' da kuma wurare daban-daban cikin sahihul Bukhari. Imam Muslim hadisi na 87, hadisin Abi Bakr radhiyallahu an, wa ana Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, rida ar-rabb fi rida al-walidain wa sakhathuhu fi sakhat al-walidain. Rawahu at-Tirmidhi wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Amr yake cewa ridar rabbi fi ridal walidain, yaddar iyaye tana cikin yaddar, wato yaddar ubangiji tana cikin yaddar iyaye. Kana so Allah ya yadda da kai, to ka nemi yaddar iyayenka. In kana so ka zama mutumin kirki a wurin Allah, zama mutumin kirki a wurin iyayenka. Har ka zama mutumin banza a wajen iyayenka, har a wurin Allah kai mutumin banza ne. Fushin Allah yana tattare da fushin iyaye. Daka wa sakhathu fi sakhatil walid, fushin Allah yana cikin fushin mahaifa. Indai iyayen mutum suna fushi da shi, kuma a bisa gaskiya suke fushi da shi, to wannan gaskiya ya kade. Lalle mutum ya yarda cewa iyayensa suna fushi da shi a irin wannan yanayi, kuma ba shi da gaskiya, rashin kirki yayi har suka yi fushi da shi, aiki suka sa shi ya ki, wani abu yayi ya bata musu rai suka yi fushi da shi, to fushin iyaye yana tattare da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka duk wanda yake da iyaye lalle ya hattara, ayi kokari a rabu da su lafiya, kokari a kyautata musu, a faranta musu, ayi musu biyayya cikin dukkan abin da bai ci karo da fadin Allah ko manzansa ba. Duk abin da bai ci karo da addini ba, in sun saka ko bai ma dadi ba kai, duk abin da suka hana ka in dai ba umarni ne na Allah suka hana ka yi ba, to ka hakura. Duk yan uwa da muka karanta littafin Ahkamu Birrul Walidain da su, duk wayannan hadisan da wannan tattaunawa duk mun yi ta, littafi ne guda na Muhammad Salih Al-Munajjid Ahkamu Birrul Walidain, ko wa ana bi Usayd As-Sa'idi radiyallahu an baina nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an karbo daga Abi Usayd As-Sa'idi, yace wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idh jaa rajulun min bani salima, sai ga wani mutum dan kabila ko dan ainin wato unguwar bani salima yazo, fa qala ya rasulullahi, yace ya maikin Allah, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, shin akwai wani sauran abu da ya rage na biyayya ga iyaye na bayan sun rasu? Lalle na rabu da su lafiya, nayi musu biyayya, nayi musu ihsani iyayen da zan iya, sun tafi suna shi mun albarka, haka muka rabu da mahaifi, haka muka rabu da mahaifi, a taya makin Allah, yanzu gashi duk sun rasu, akwai wani sauran haƙƙin su dake kaina na biyayya bayan yanzu ba sa raye? Qal bazala ce na'am, yace kware ku akwai saura, ko sun rasu akwai sauran aiki, yace as-salatu alaihi, mai musu addu'a, ai yanzu suna bunka wannan bashin, wannan seran da kai ma ka tafi inda suka tafi, sannan wannan hakin ya sauka. Shi yasa suka ce duk wanda akalla baya yi wa iyayensa addu'a sau biyar bashi da kirki. Duk sanda za ka yi sallah akalla sallolin farillan nan, lalle ya zama maka wajibi ka yi wa iyayenka addu'a. Wasu ma suna ganin to ga kanan dai baina baisa, ba za a sa ka a mutanen kirki ba, kuma dai ba za a sa ka a ɗaya layin ba, sau biyar iya sau biyar kake tsayawa, yi musu addu'a, suna buƙatar addu'a ka. Na daga cikin jarin da suka bari bayan sun mutu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin jarin da mutum zai mutu ya bari bayan, wato ya ci gaba da cin gajiyarsa, shine ɗa nagari. So kake ka nuna ba ɗa nagari bane kai kenan, ɗa nagari da yake wa iyayensa addu'a yana daga cikin sadaqatul jariya. Ba zancen wani babanka ya dade da rasuwa wajen shekararsa 20 ko 30 ko tun kana yaro ya rasu, har yanzu wannan wajibin yana nan yana banka, shi kam aikin sa ya tsaya. An ce daga cikin aikin da zai ci gaba da samun sa kai ne. Shi yasa anan muke kiran, muke jan hankalin iyaye, lalle ka bada duk abin da ya kamata dan danka ya zama mutumin kirki. Babbar cutar da zaka yi wa kanka wato shine ka bar da wanda yake ba nagar ba, kai ka cutar da rayuwarka, kai ka cuci kanka. In danka ya zamanto bai san kansa ba, dan shaye-shaye kamar ka bari, ka bar shi ya sangarce, ka bar shi ya lalace, ba tarbiya, ba makarantar islamiyya, ba makarantar alqur'ani, ba makarantar zamani, haka yayi tagararan ba, ya fada cikin yan kwacen waya, ya fada cikin shaye-shaye, ya fada cikin abubuwa marasa kyau, to wannan kaga ka shiga cikin damuwa. Ina fata an gane, ka shiga cikin matsala. Da haka wajibi ne iyaye su tashi tsaye wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu, ko dan su ci gajiyar wannan ainihin wato hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa daga cikin abin da zaka ci gaba da cin gajiya bayan ka mutu shine ɗa na gari da yake maka addu'a. Kaji ana gaya wa ɗanka cewa bayan ka ƙaura ka bar duniya har yanzu kana bin sa, bashi ya ci gaba da yi maka addu'a. Allah ya gafarta ma, Allah ya maka rahama, Allah ya yalwata kabarinka, Allah ya haskaka, Allah ya yafe maka, Allah ya ɗaukaka matsayinka, Allah ya kai ka aljanna. In ka bar ɗa nagari wannan jari ne mai kyau, baka bawa kanka asusunka ba zai tsaya, ba zai zama doman ba a ranar tashin alkiyama, har tashin alkiyama duk sanda ya yi sallah, ya je makaranta, ya yi nagarta, ya yi aikin kirki, kana da commission a ciki. Da haka wannan ya kama, ko don wannan ya kamata iyaye su ɓata lokaci ko su gyara lokacinsu wajen ba yayansu tarbiya. Bayan wannan wal istighfaru lahuma, da nema musu gafara, wa in fadu ahadihima, da zartar da wasiyarsu. Mahaifinka ya yi wasiya, lalle in kai ɗana ƙwarai ne ka zartar da ita. In dai ba wasiya bace da ta ci karo da addini, ya ce a biya mabashi, ya yi wasiya a biya mabashi, lallai zama bai ganka ba, kuma gashi ya rasu ba abin biyan bashin, to lalle kam dako zaka yi aleburanci zaka yi ina zaka yi kai ta kokari sai ka zartar da wannan wasiyar wane yana bin sa bashi wane yana bin sa bashi kuma duk ba su yafe ba ka biya wannan yana daga ciki ya bar dukiya ya ce cikin dukiyarsa a waro ne kaso a gina masa aikin alkhairi yayi wasiya kana cikin manyan yayansa tsaya kai da fata kaga ka tabbatar ka tsaya kan wannan project din har sai ka tabbatar in masallaci ne an kammala shi in makaranta ce an kammala ta in bohol ne an kammala shi duk aikin alkhairin da yayi wasiya ka tabbatar an aiwatar wannan yana daga cikin haƙƙin babanka da haƙƙin mahaifiyarka ko sun mutu suna binka wannan wasiyar da suka yi ka tabbatar an aiwatar wasilatul rahim da kuma ci gaba da sadar da zumunci allati la tusalu illa bihima wanda babu yanda za a ci gaba da sadar da zumuncin ko ba za ka iya wannan zumuncin ba za a iya sadar da shi ba sai ta dalilin su kana da dangin uwa kana da dangin uba ba dan su ba baka da wani zumunci da wa za ka sadar da zumunci su ne silar yanzu ba sa kar ya zamanto su suka dinga daukan kafa suna ta zuwa suna sadar da zumunci bayan sun mutu shikenan sai an hada a ce Allah sarki kaga da wane yana nan kaza kaza ai ta sabgogi wanda da duk motsin da ke faruwa a family a gidanku duk yan uwan baban ka sai sun sani ya kira wannan a waya ga masa to za a aurar da danka ya kira wannan ya ce to yar kafa an sa ranar ta ya kira wannan ya ce to danka ya gama makaranta ya kira wannan ya ce to danka kaza kullun da haka ana tuntubar juna yana faduwa yana mutuwa sai kowa ya ja layi shikenan sai ga ba tuntubar juna ba zuwa ziyartar juna wato yan uwan iyayenka ka yanke musu abokan iyayenka aminan su duka yanke hulɗa da su wannan yana daga cikin abin da yake haƙƙin iyayenka bayan sun mutu wa ikramu sadiqihima da mutunta abokan su duk inda abokan su suke irin sallan nan tazo kana da wadata su kuma kaga ba su da iko wanda zaka iya babba su raguna duka aika musu da raguna duk wanda aka aika zai kwalla ya zubar da hawaye ce Allah ya ji kanwane dan sa ne ya aika mun da kaza zaka jawo babanka addu'o'i ne da yawa duk wanda ya tuna ya ce Allah sarkiwa ne Allah ya ji kansa Allah ya gafarta Allah ya yi kaza dan sa ne ya yi mun kaza amma tun da ya rasu an manta ka dauke kafarka ba ruwanka da su wannan yana daga cikin cin amanar da zaka yi iyayenka bayan sun mutu Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi na 5542 Ibn Majah hadisi na 3664 hadisin Abi Usaid As-Sa'idi sai dai wa da'afahu al-Albani Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rawaito wannan hadisin rahimahullah fil Mishkah cikin Al-Mishkatul Masabih hadisi mai lamba ta 4936 da da'if Abi Dawud hadisi mai lamba ta 1101 yace wannan hadisi ne wanda yake mai rauni rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wal ahadith fi hadha al ma'na kathiratun jidda sai dai hadisan da suka zo da wannan ma'anar suna da yawa matuka da haka wasu zaka iya samu sun inganta ta wata hanya qala al musannif rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama yace wa qawluhu da fadin Allah ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da shi da wani abu suratul nisa aya ta 36 ko malam ba ta daya qala fi qurratul uyun mala ya fada cikin qurratul uyun litabi wa hadhihi al ayatu yace wannan aya wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a tubayyinu al ibada tana bayani ne game da ibada allati khuliqu laha wanda su an halicce su ne dan wannan ibadar aidan fa innahu ta'ala ubangiji ta'ala qarana al-amra ya hada umarnin bil ibadati da ibada allati faradaha wanda ya farlanta ta bin nahya anil shirki da hana shirka anan Allah ta'ala ya hada wato umarni da abauta masa wanda ya zama farilla da kuma hani daga yi masa shirka allazi harrama wanda ita kuma ya haramta ta a aya guda yayi umarni yayi hani wa abudullaha wannan umarni ne wajibi ne a bautawa Allah kadai tashi da bauta wala tushriku bihi sha wannan hani ne Allah ya haramta ya hana ai shirka da shi da wani abu wa huwa shirku fil ibada shine shirka a cikin ibada fadallat hadhihi al-ayatu wannan aya sai ta nuna ala anna annajtinaba shirki ashe ni santa shirka shartun sharadi ne fi sihhatil ibadati wajen ingancin ibada babu yanda zai ibadar mutum ta zama karbabbiya bayan yana hada Allah da wani a cikin ta an aghna shuraka an shirk. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithul qudsi yace an aghna shuraka, Allah ta'ala ce ni ne mafi wadatuwar ashuraka abokanan tarayya an shirki daga shirka. Man amila amalan, duk wanda ya aikata wata ibada ashraka ma'i ghairi, ya hada ni da wani na a cikin wannan ibada, taraktuhu wa shirka, Allah ya ce zan fita ni ba ni a ciki, ba na bukata. An gane ko? Da haka ashe ingancin wato nisanta shirka sharadi ne na ingancin ibada. Kana so kayi ibada ta zama ingantacciya, a kul ka nisanci shirka. Fala tasihu, babu ibadar da za ta inganta bidunihi, ba tare da nisanta shirka ba aslan. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ce walau ashraku, da za su yi shirka, lahabita anhum ma kanu ya'maluna, da duk abin da suka kasance suna aikatawa ya lalace, ya rushe. Wato koda an yi aikin mai kyau fa, ita shirka in ta shigo komai kankanta ta rushe aiki take. Suratul An'am aya ta 88. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala ce walaqad uhiya ilayka, haqiqa an yi wahayi gare ka ya annabin Allah Muhammad sallallahu alayka wa sallam, wa ila alladhina min qablik, an yi wahayi ga annabawan da suka zo gabaninka, la in ashrakta, Allah ce wallahi da zaka yi shirka, la yahbatanna amaluka, da aikin ka duk ya lalace ya rushe, wala takunanna min al-khasirin, kuma da ka zama daga cikin waɗanda suka yi hasara. Idan har annabi sallallahu alaihi wasallam an ce in yi shirka aikin sa ya rushe, to kaga wani wanda ba annabi ba, min babil aula, aiki na aikin ka aikin mai rushe saboda shirka, wannan abu ne mai sauki. Annabi ma an ce in yi shirka aikin sa ya lalace. Balillahi fa'bud, Allah kadai zaka bauta, wa kunmin ash-shakirin, ka zama daga cikin masu godiya ga Allah. Suratul Zumar aya ta 65 zuwa 66. Fataqdimul ma'mul, kaga anan balillaha fa'bud, sai aka fara gabatar da ma'muli. To duk sanda aka gabatar da ma'mul, yufidul hasra, wannan magana tana fa'idantar da alhasra, takaita magana. Ma'ana balillaha fa'bud wahdahu, balillaha fa'bud wahdahu, kama fi fatihatil kitab, bal bar wannan magana, Allah fa'budhu, Allah madaukakin sarki kadai zaka bautawa, la ghairahu, ba wannan sa ba, kama fi fatihatil kitab, kamar yanda irin wannan aya ta zo cikin suratul fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa, gare ka kadai muke neman taimako. Kaga nan ma an gabatar da ma'muli, sai aka ce iyyaka. Duk da cewa zaka iya cewa na'buduka wa nasta'inuka, amma sai aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gabatar da ma'amuli din nan da aka yi ya nuna takaitawa akan Allah madaukakin sarki. Da haka shi yasa in an zo fasara ba sai ka ji an ce kai kadai muke bautawa, amma in ka ce na'buduka, to akwai yiwuwar wani yayi wawul adafi a gaba. An gane ko? Na'buduka, wani zai ce wa na'budu fulan wa fulan wa fulan, amma gwaranci ya kai gwaranci a ce iyyaka na'budu, kuma ka zaka ce zaka yi hadafi. Ai a larabci ba haka, shi yasa wajen fassara ma sai ka ce kai kadai muke bautawa, wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke neman taimako. Wa qarrara ta'ala hadha tawhid, ubangiji ta'ala ya tabbatar da wannan tauhidi, bi qaulihi, da fadin sa, qul inni umirtu, qul kace inni umirtu, haqiqa ni an umarce ni, an a'budu Allah, na bautata wa Allah, mukhlisan lahuddin, ina mai tsarkake bauta ko addini gare shi. Suratul Zumar aya ta 11. Waddinu huwa al-ibada, ma'ana mukhlisan lahuddin, ina mai tsarkake bauta ga Allah, ban hada Allah da kowa cikin bauta masa. Duk sanda nayi sadaka dan Allah kawai nayi, duk sanda nayi sallah Allah kadai nake so ya bani sakamako, ko azumi ko kowace irin ibada. Bi fi'li ma amara bihi, ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni da shi, wa tarki ma naha anhu, da kuma barin abinda Allah ya hana. Kama qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, kamar yadda al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace wal amru wan nahyu, alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawmal ma'ad athani a cikin nuniya dinsa ibn al-qayyim a cikin nuniya yace wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawmal ma'ad athani wai wal amru umarni wan nahyu dahani alladhi huwa dinuhu wannan shine bautar Allah Allah yace yi kai bari ka bari wa jazaohu duk wanda yayi wannan yayi aka ce yayi bari ya bari sakamakonsa zai same shi yawmal ma'ad athani ranar da za a koma makoma ta biyu ranar tashin alkiyama kenan wa taqaddama anna aslahu wa asasahu tauhidul ibada bayani ya gabata cewa asalin sa da tushen sa tauhidul ibada shine tauhidul ibada tauhidin kadaita Allah da bauta fala taghfal amma taqaddama kada ka rabkana kada ka gafala game da bayanin da ya riga ya gabata قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله يا فدا في هذه الايه وجن فسر wannan aya yace ya amuru ta'ala ibadahu ubangiji ta'ala yana umartar bayinsa bi ibadatihi wahdahu da bauta sa masa shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fa innahu al-khaliqur raziqul mun'imul mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halat domin Allah ta'ala shine al-khaliqu in kuma akwai wani al-khaliqu ba Allah ba kawo shi ar-raziqu shine ar-raziqu shine al-mun'imu shine al-mutafaddilu ala khalqi Allah ta'ala shine mai halitta shine mai azurtawa shine mai ni'imtawa shine mai daukakawa da yin falala ala khalqihi ga bayinsa fi jami'il halat akuma kowane hali wa huwa al-mustahiqu minhum daka shine wanda ya cancanta daga wurin su an yi wahiduhu su kadaita babu wanda ya cancanta a kadaita shi fiye da Allah subhanahu wa ta'ala wala yushriku bihi shay'a kada su hada shi da wani min makhluqati daga ababan halitta sa intaha wa hadhihi al-ayatu wannan aya hiya allati tusamma ita ce ayar da ake kira ayatul huquqil ashara ayar da ta kunshi wasu haƙoƙi guda goma wa fi ba'dhin nusakhil mu'tamada aw wata nuska wani bugun littafin wanda shi ma ana dogara da wannan bugun min nusakhi hadhal kitab daga bugun da aka yi wannan littafin taqdimu hadhihi al-aya akwai gabatar da wannan ayar ala ayatul an'am akan ayar da zamu karanta wadda tazo cikin suratul an'am wa li hadha qaddamtu hadan haka ne ni ma na gabatar da ita wato a wani bugun sai da aka kawo wayannan ayoyin na kasa na suratul an'am sannan aka kawo wannan ayar wa'budullah cikin suratul nisa a wani bugun kuma sai da aka fara kawo wannan aya ta suratul nisa sannan kuma sai aka kawo waccan ayoyin na cikin suratul an'am yace shi yasa ni ma na gabatar da ta suratul nisa din kafin ta an'am li munasabati kalami bin mas'udin saboda akwai munasaba dangantakar maganar abdullahi dan mas'ud al-ati wanda bayanin zai zo li ayatul an'am wato a ayar suratul an'am li yakuna dhikruhu ba'daha ansabu domin ambatan maganar abdullahi dan abdan mas'ud bayan kawo wannan ayoyin zai fi dacewa shi yasa shi ma jinkirta din dan ya hada wannan tafsirin ayoyin da kuma maganar abdullahi dan mas'ud qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ashaq muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu yace da fadin allah ta'ala qul ta'alu kace ta'alu kuzo kutahu atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku alla tushriku bihi shay'a kada ku shirka da allah da komai wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan gudun talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ne masu azurta ku da kuma su wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan wadda ta bayyana da wadda ta buya wala taqtulun nafsa kada ku yi kisan kai allati haramallah kisan kan da Allah ya haramta yi illa bil haqqi sai da haqqi zalikum wasaqum bihi wa in can abubuwan sune abubuwan da ubangijin ku yi muku wasiya da su la'allakum ta'qiluna dan ku zamto masu hankali wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu sai ta hanya mafi kyau hatta ya buluga ashuddahu har sai maraya ya kai karfinsa wa auful kaila wal mizana bil qisti ku cika al kaila ma'auni na kwano na mudu wal mizana da ma'auni na nauyi bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora wa wata rai sai iya abin da za ta iya wa idza qultum idan za ku fadi magana fa'adilu ku yi adalci walau kana za qurba koda ya kasance ga dan uwa makusanci wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah zalikum wasaqum bihi wayannan abubuwa ne da Allah yake muku wasiya da su la'allakum tadhakkaruna dan ku zamantu masu azantuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ta'ala ce wannan shine tafarki na mustaqiman mai kima tafarki na miƙaƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu tafarkan fatafarraka bikum an sabilihi saraba ku da tafarkin sa zalikum wasaqum bihi wannan shine abinda ubangijin kuke muku wasiya da shi la'allakum tattaqun dan ku zamanto masu takawa Suratul An'am aya ta 151 zuwa 153 ka koma lamba ta 1 bi qurratul uyun ya zo cikin littafin qurratul uyun wa qad waqala aktharu min mutaakhiri hadhihi al-ummah fi hadhihi ash-shirk alladhi huwa a'zamu al-muharramat yace da yawa daga mutanen karshe na wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan su sun fada cikin wannan shirkar wanda shirkan nan ita ce mafi girman abubuwan da Allah ta'ala ya haramta kama waka fihi ahlul jahiliyyati kaman yanda ka san da yawa daga mutanen jahiliya sun afka cikin yin wannan shirkar qabala mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam tin gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam abadul qubura kaga mutanen jahiliya sun bauta wa mutanen da ke cikin kaburbura wal mashahida da kushewa wal ashjara da bushiyoyi wal ahjara da duwatsu wad dawagita da dagutai wal jinna da aljanu kama abada ulaika lata kamar yanda wa'ancan na farkon suka dinga bautan lata wal uzza da uzza wa manata da manata wa hubal da gunkin hubal wa ghayraha da wanansu minal asnam daga cikin gumaka wal awsan suma gumaka sai dai malamai sun ce akwai bambanci tsakanin asnam da awsan akwai bambanci tsakanin sanam da wathan sun ce wato sanam shine dukkan gunkin da aka san'anta shi ba da dutse ba dukkan gunkin da aka yi shi ba da dutse aka yi shi ba da katako ko da zinare ko da azurfa sannan yana da hoto yana da sura irin ta mutum ko dabba daga cikin abubuwa masu rai wannan shi ake kira da sanam jam'in sa sune asnam duk gunkin da an sassaka shi da katako an sassaka shi da laka an yi shi da sura irin ta dan adam ko dabba ko wani abu mai rai wannan a larabci shi ake kira da sanam jam'in sa shine asnam alwatan wanda jam'in sa al-awthan shine duk gunkin da aka sassaka shi ko aka yi shi da dutse sannan ba shi da kama da wani abu mai rai wannan shi ake kira wathan kamar kabari masu bautar kabari suna bautar wathan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taj'al kabari wathanan yu'bad na fata an gane wattakhadhu hadha ash-shirk kuma sirriki wannan shirka faddinan a matsayin ita ce addinin wa nafaru har ma suna guduwa idza du'u in an kira su ila tauhidi zuwa ga tauhidi sai kaga sun gudu ashadda nufra wato karshen gudu guduwa mai tsanani washtadda ghadabuhum lima'budatihim har ma fushin su yakan tsananta in an taba abubuwan bautar su kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce wa idza zukira Allah wahda hushma azza qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idahum yastabshirun Allah ta'ala ya ce wa idza zukira Allah wahdahu su mushrikai da sun ji an ambaci Allah shi kadai an ce a bauta wa Allah shi kadai a nemi taimako wurin Allah shi kadai a nemi agaji da dauki wurin Allah shi kadai kar a hada Allah da wani a cikin bauta da an ambaci haka ishma azzat qulubul ladina la yu'minu bil akhirah zukatan wa'anda ba su imani da ranar lahira ba sai su takura shine ishma azza sai su shiga cikin takura sai su kuntata wa idza zukira alladhina min duni amma da an ambaci wani wanda ba Allah ba idahum yastabshiruna sai ka gansu suna walwala da an ambaci wani abin da suke girmamawa ko wani abin da suke bautawa sai ka ji suna walwala suna nishadi suna murna amma a ce a bautawa Allah shi kadai sai zuciyarsu ta shiga takura sai su shiga cikin kunci suratul zumar aya ta 45 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa idza zakarta rabbaka idan ka ambaci ubangijinka fil qur'ani cikin alqur'ani wahdahu shi kadai wallau ala adbarihim sai su juya akan digadigan su nufuran an gane ko sai su juya akan digadigan su nufuran suna masu bazama ba sa san su ji an ce tauhidi shi yasa a ce in ana karanta tauhidi iya gudunka iya ladanka haka ake gaya musu aya ku daina saurara ai yanzu ai shi tauhidi ba a karanta shi da yawa halaka ake a to tauhidin falsafa ba idan tauhidi ne irin na ashaira maturidiya irin wannan tauhidin na a dole a kirkice a karanta ka ji ba aya ba hadisi kawai sai wata falsafa kawai wani yana ji cewa ana sufanta maka wani abu wanda babu nassin da ya tabbatar da cewa haka sufar Allah take an gane ko shi yasa duk wanda zai karanta irin wancan tauhidin sai ya ji dum ba kai kadai kake jin dum ba shi ma mai karanta ma haka ya ji dum din saboda ba aya ba hadisi shi yasa ba a tambaya da ka fara irin wannan tambayar sai a ce baka da kunya ka ji tauhidin nan da Allah akwai inda nake karanta kuna jin ba ku fahimta wara-wara za ka ji saboda ayoyi ne da hadisai za ka dinga jin su sala-sala amma wai a ce ai tauhidi dole ne a dinga karanta shi kuma kullun ka gama ka sake abin nan karantawa ba za ka gane Allah madaukakin sarki ban kai nesa da tauhidi da haka tauhidi baya halakar da mutane sai dai idan ba tauhidi bane irin na sunna amma tauhidi irin na sunna yana ƙara ganar da mutane waye Allah subhanahu wataala kuma yana sake nesantar da su daga shirka ina fata an gane suratul isra aya ta 46 wa qal Allah ta'ala ce innahum su fa irin wa'annan kafiran kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illa Allah idan aka ce da su babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya stakabiruna sai ga suna girman kai wa yaquluna suna cewa inna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar iyayen gijin mu li sha'irin majnun saboda wani mawaki mai tabin hankali suratul safat aya ta 35 i'lamu kusani anna la ilaha illa Allah lalle la ilaha illa Allah tanfi shirka tana kore shirka allazi waqa'u fihi wanda suka fada cikin ta wa ankaru tauhida kuma ainihin wato suna musun tauhidi allazi dallat alaihi wanda take nuni akan sa ita kalmar la ilaha illa Allah fasara ulaika almushrikuna sai zama wa'ancan mushrikan na farko a alamu bi ma'ana hadhihi alkalima su suka fi sanin ma'anar kalmar la ilaha illa Allah min akthari mutaakhiri hadhihi al'umma fiye da yawa daga cikin mutanen karshe na wannan al'ummar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayyayi baffan sai yace la ilaha illa Allah yace qul la ilaha illa Allah kalima ka fadi kalma ce guda daya uhaju laka biha inda Allah amma yake fada wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna menene a cikin la ilaha illa Allah sun san ma'ana ta bulldozer ce inda ka yadda da ita to duk wani abun bauta da ka yadda da shi kake bauta masa ya fadi shi yasa akai su ce la ilaha illa Allah to ku fada mana ku huta sai a ba ku gane me yake nufi da ita bane to shi yasa wadancan mushrikan na farko sai ga sun ma fi sanin ma'anar la ilaha illallah fiye da mutanen karshen zamanin nan la siyama ahlul ilmi minhum musamman masu ilimin cikin su alladhina lahum dirayatun wa inda suke da sani fi ba'd al ahkam cikin wasu hukunce hukunce wa ilmul kalam da ilmun falsafa fajahilu aidan fajahilu tauhid al ibada fawaqa'u fi shirki amma sai suka jahilci tauhidin ibada kadai ta Allah da bauta fawaqa'u fi shirki sai ga su sun afka cikin shirka al munafi lahu wanda take kore tauhidul ibada wa zayyanuhu kuma suka kawata wannan shirka din wa jahilu tauhidul asma kuma suka jahilci tauhidin asma wa sifat wa ankaruhu suka ce ma ba su yarda da shi ba fawaqa'u fi nafihi dan haka sai kuma nan fuka suka kuma fadawa cikin korewa Allah sunaye da sufofinsa aidan wa sannafu fihi alkutuba kuma suka danga wallafa littafai amma a cikin haka ne itikadihim saboda kudurinsu anna zalika haqqun su suna ganin abinda suke kai gaskiya ne wa huwa badilun alhalin kuma abinda suke kai ƙarya ne ba daidai bane wa kadistadar gurbatul islam haqiqa zaman musulunci bako al'amarin yana ƙara tsamari a wannan zamanin namu hatta adal ma'ruf munkara abinda yake sananne a shari'a wai sai ga shine bako shine abun inkari a wajen mutane wal munkaru ma'rufan abinda ya kamata kowa ya ce bai yarda da shi ba kuma shi mutane suka sani shine ma'rufi a wajen su fa nasha ala hadha as-saghir sai aka wayi gari kananan yara sun taso a cikin wannan dafin wa harima alaihi al-kabiru manya kuma sun tsufa akai sai dole abu ya zama ya rikici cewa mutane yan kananan yara a cikin hada Allah da wani suka taso su kuma yan manya lokacin su kuma sai suka tsufa akan haka wa kada qala annabi sallallahu alaihi wasallam mun kare lokaci to bari mu yi a gurguje mu kai abin nan wa kada qala annabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islam ghariba kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce musulunci da bakunta ya faro ba a san shi ba yazo da bakunta ya fara wa sayaudu gariban ba da dadewa ba zai sake komawa ba ko kama ba da kaman yanda yazo yanda kaga musulunci a hankali a hankali aka dinga gane shi aka dinga fahimtar sa aka ya dinga yawa ya dinga fadi to kuma nan gaba zai sake koma yana bacewa mutane suna jahiltar sa ba a sanin sa zai sake komawa bako zaka zo da abinda shine musuluncin mutane su ce ka zo da wani abu sabo abinda mutane suke kai kuma shine sabo amma saboda yaro ya taso akai babba ya tsufa akai da aka sai ga abubuwa sun rikirkice wa kad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iftaraqatil yahudu ala ihda wa 70 firqa yace yahudawa sun rabu kashi 70 wato kashi kungiyoyi 71 wa iftaraqatil nasara ala thintaini ko ala 72 firqa su kuma kristoci sun rabu sun karkasu 72 wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa al'ummar manzon Allah za ta kasu gida 73 kullu afin nar kowace kungiya wuta za ta illa wahida banda guda daya qalu sahabbai suka ce wa man hiya ya rasulullah wacce ce guda dayan ya maikin Allah qala man kana ala mithl ba ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan kwatan kwacin abinda nake kai da ni da sahabbai na to sune wanda suke kan ta daidai din Allah ka dora mu akan ta wa hadha alhadith wannan hadithin qad sahha ya inganta min durukin ta hanyoyi da dama kama zakarahu al-imadu ibn kathirin kama yanda ibn kathir ya ambata wa gairuhu da wani samin al-huffaz daga cikin malaman hadithi wa huwa fi sunan kuma yazo cikin sunan wa gairiha wa rawahu muhammad ibn nasr muhammad bin nasr shi ma ya ruwaice shi fi kitab a cikin littafin al-i'tisam wa qad waqa'a ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-quruni al-thalatha sai ga abinda annabi ya bada labari bayan karnonin nan guda uku sun wuce sai ga abin ya faru na fata an gane ta walidhalika amma al-jahlu bit-tauhid alladhi huwa aslu din al-islam da haka ne jahilci ya mamaye tauhidin da shine asalin addini sai ga jahilci ya mamaye tauhidin ana ganin tauhidin shine bakon abu fa inna aslahu domin asalin tauhidi Allah yu'bada illa Allah kada a bauta wa kowa ne sai Allah wa Allah yu'bada illa bima shara'a kada a bauta wa Allah sai da abinda ya shar'anta wa qad turika hadha sai gashi duk an yi watsi da waɗannan abubuwan wasarar ibadatul aktharina mashubatun bishirki wal bid'i, sai gashi ibadar mafi yawan mutane ta cakudu ta gauraya da shirka da bid'o'i. Walakin Allah ta'ala, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala walahu alhamdu, mun gode masa, lam yukhilil arda min qa'imin lahu bihujajihi wa da'in ilayhi ala basira. Allah madaukakin sarki ba zai taba barin doran kasa, ba zai taba barin duniya a rasa wani tsayayye wanda zai zama mai kafa hujja akan tauhidin Allah, mai kiran mutane zuwa ga tauhidi bisa ga ilimi, likaila tabdula hujjatullahi, domin kada a wayi gari hujjojin Allah madaukakin sarki su rushe, wa bayyinatuhu da bayanansa, allati anzalaha, wa'inda ya saukar ala anbiya'ihi ga annabawansa, wa rusulihi da manzanninsa, falahul hamdu wa shukru ala zalika. Muna gode wa Allah madaukakin sarki akan haka, wanda duk lokaci bayan lokaci sai Allah ya tashi wani wanda zai zo ya dinga wa mutane bayanin addinin na gaskiya. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake daidai, abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah mun tafi hutu sai bayan sallah da sati biyu, Allah ya kai mu.